Sashen Hausar muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen radio BOA Africa akan mita 102.5 da radio amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Darul FM. A kasar Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma si sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da daren yau Alhamis 28 ga watan Nuwamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Aisha Tusile da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake kawo muku wani sabon shirin da wannan daren. To a babin rahotannin mu za a ji cewa a jamhuriyar Niger ana wani babban taro kan matsalolin tsaro a Afirka, inda tuni wani dan tawagar Najeriya ya ce ya san wasu daga cikin dalilan.
Yawanci da talauci da rashin aikin yi da sauransu su sukan haifar da duka irin waɗannan.
Idan mun ƙetara Najeriya kuma za a ji yadda ta kaya game da takaddama kan shirye wani taro a kudu maso gabashin Najeriya kan maita. Bayan labaran duniya za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan yunkurin wasu na abinda suka kira roƙon Buhari ya zarce. Kamar kullun lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 2-2-2-2-5-5. Akwai mu kuma tafar da labaran wasanni a takaice amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Ga labaran. Koriya ta Arewa ta sake kaddamar da wani gwajin harba makamai masu linzami 'yan makonni gabanin wa'adin ƙarshen shekara da aka bata na tattaunawa akan batun shirin nuclear ta. Rundunar sojan Koriya ta Kudu ta ce Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai guda biyu daga lardin Hamgyong da suka kai geben tekun yankin daga gabas da karfe 5 na maraicen yankin. Sai dai sanarwa bata bayyana nisan tafiyar makaman da suka kai ba ko kuma wani irin makamai ne. Wannan shine gwajin makamai na farko cikin kusan wata daya, ya kuma kasance karo na 13 tun daga farkon watan Mayun da ya gabata. A yau Alhamis, kasar China ta yi kira ga jakadan Amurka a birnin Beijing akan ya nuna rashin amincewarsa da wasu kudurori da shugaba Donald Trump ya sanya wa hannu akan harkokin jama'ar Hong Kong. Mataimakin ministan harkokin wajen China Li Yuancheng ya faɗa wa jaridar jakada Terry Branstad cewa wannan mataki ya zama katsalandan sosai a harkokin cikin gidan China, ya kuma bayyana shi a matsayin gagarumin saba dokan ƙasa da ƙasa, a cewar wata sanarwa daga ma'aikatar cikin gidan ƙasar. Mataimakin ministan ya kuma yi kira ga Amurka akan kada ta bari a aiwatar da kudurorin don kaucewa ƙarin taɓarɓarewar dangantaka tsakaninta da China. A jiya Laraba ne shugaba Trump ya sanya hannu a kudurorin guda biyu da ke goyon bayan masu zanga-zangar rajin demokradiyya a Hong Kong da yarjejeniyar cinikayya da ƙasashen biyu ke ƙoƙarin cimma da kuma barazanar da Beijing ke yi. Kuna shan waɗannan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Adadin mutane da suka mutu sakamakon mummunar girgizar ƙasa da ta faru a ƙasar Albania ya ƙaru zuwa 41 a yau Alhamis, bayan da aka gano wasu gawawwaki 9 daga baraguzan gine-gine, kuma ba a tunanin gano wasu ƙarin mutanen da suka tsira daga girgizar da ta auku a ranar Talata da ta gabata, wadda ita ce mafi muni da ta taɓa ƙasar sama da shekaru 30 da suka wuce. Hukumomi sun dakatar da ayyukan ceton jama'a a garin Tumen bayan an ƙara gano gawarwakin mutane da a baya ake sa ran sun bace. Tumen ne garin da girgizan ta fi shafa, inda mutane 23 suka mutu. 7 daga cikin mutanen 23 da suka mutu yan gida ɗaya ne, amma an dai ci gaba da gudanar da ayyukan ceto a wasu wuraren. Har yanzu alamomi da hukumomin yankunan da girgizan kasar shafa na cikin mawuyacin hali. Kafin karfe 12 na ranar yau Alhamis, an ƙara yin wata girgizar kasar mai karfin maki 5 a kusa da garin na Tomen. Hukumomi sun yi gargadin cewa gine-gine da yawa sun lalace, kuma tayu ba za a iya zama a cikin su ba.
To, labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, a babin rahotanninmu za mu fara yadda zangon ne a jamhuriyar Niger, inda ake wani babban taro kan matsalar tsaro a Afirka. Silabar ma gare ka.
Shugabannin kasashe 6 da wakilan gwamnatoci 17 da tsofaffin shugabannin kasashe 25 ne ke halartar wannan taro da ke gudana a ƙarƙashin jagorancin shugaba Isu Muhammadu, da ɗaya gefe shugabar ƙungiyar wanzar zaman lafiya FPE Dr. Hak Jahan ta ƙasar Koriya ta Kudu, da nufin samar da zaman lafiya a Afirka sakamakon lura da yadda tashe-tashen hankula ke ƙara tsananta, in ji ministan harkokin wajen Niger Kalla Hankurau.
Ko ina ake magana zaman lafiya, mu za mu zuwa mu faɗi gaskiyarmu, kuma mai roƙon Allah Ubangiji ya sa wannan zaman lahiyar da su tabbata su zama muna alheri ga ƙasashen Afirka. Ba ai ba banza ba aka so ai aka yi shi nan ne, don saboda ƙoƙarin da aka ga Niger yana yi dangance da neman kwanciyar hankali.
Dukkan ƙasashen da ke cikin wannan tafiya sun yi amanna akan cewa lokaci yayi da za a sake jan ɗamara domin tunkarar matsalolin da ke addabar al'ummomin Afirka. Mufarin saka hannu akan wata yarjejeniya a yayin bikin buɗe wannan taro, kamar yadda tsohon shugaban ƙasar Nishar Alhashi Muhammad Usman ke ƙarin bayani.
Abin da za a mai da hankali a kan shi shi ne aikata duka irin abubuwan da wannan yarjejeniyar da aka yi, wadda kuka gani guda hudun nan, da wakilin kasan nan Niger, da wakilin kungiyar haɗin kan Afirka, da wakilin G5 Sahel, da kuma wakilin ita wannan kungiya, ya zamanto wannan ka'idodin da aka ce a yi iya kokari domin su tabbata.
Muhimmancin shugabannin addinai da sarakunan gargajiya a wajen al'umma ya sa kungiyar FPE ta ga dacewar shigar da su a shirin da aka sa gaba. Sarkin da magaram mai martaba Sultan Abubakar Sanda Umaru na daga cikin waɗannan shugabanni.
Aka diba yau kowa ko kowa yake za a yi a samu zaman lafiya. Zaman lafiyan nan kuwa wanda suke tura kal a yi shi daban ne, shedanu ne daban. To, wannan sai in suka ga kan ba haɗe Afirka da sauran masu son a zaman lafiya, to lalle kai za a yaƙi wannan abu, a bari a fahimci juna. Wanda ma zai je ya bari kale yi shi, shi ne zai ba mu dama yanda za mu samu mu yi zaman lafiya don mu samu ci gaba.
Rashin wata kwakwarar madogara a wajen matasa da ma al'umma baki daya ita ma wata matsala ce da ambasada Rabiu Akawu na tawagar Najeriya ke ganin dacewar a mai da hankali a kanta.
Musamman a nahiyar Afirka za a ga yawanci da talauci da rashin aikin yi da rashin lafiya da sauransu su sukan haifar da duka irin waɗannan.
Kungiyar Federation pour la Paix Universelle na matsayin wata kungiyar da ke da hulɗar aiki da Majalisar Ɗinkin Duniya sashen kula da sha'anin zaman lafiya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To, a gaida Suleiman daga jamhuriyar Nijar, kuma bari mu ƙetara Najeriya, inda ake ci gaba da takaddama kan wani shirya taro da aka yi a kudu maso gabashin Najeriya kan maita. Alfonso Ikorogwe, gare ka.
Da galibin suna cewa gudanar da wani taro akan maita san ba laifi bane, muddin zai ƙara inganta ilimi ga al'umma. wannan da ya biyo bayan jayayyar da wannan batun ya tada a sassa daban-daban na Najeriya a lokacin da jami'a ta Najeriya da ke garin Nsukka ta fito karara ta ayyana cewa za ta gudanar da babban taro akan maita a cikin wannan makon. Lamarin da ya sa wasu kungiyoyin addinin Krista suka nuna rashin amincewarsu da batun, suka kuma yi kira ga jami'ar da ta soke taron. Dr. John Ukumane, shugaban sashen tarihi na jami'ar jihar Abia, yace an shirya taron ne saboda ilmantarwa kuma bana ganin wani laifin hakan. A wasu makarantun limaman addini akwai fannin da ake kira demonology, wato ilimin yadda ake korar aljanu. Wasu sukan fi mayar da ƙarfi a wannan fannin, saboda haka kallon da aka yi wa taron san bai dace ba. Da aka ce za a yi taro kan maita, sai mutane suka ɗauka cewa mayu da matsafa ne za su halarci taron. Kuma wannan ba haka ba ne, saboda taro ne da 'yan boko suka so su shirya don inganta bincike a kan maita. Na kuma amince da wannan. Kenan da Tugo Chukwu Obunna, wani malamin jami'a, na cewa shin wani laifi ne ya batun waɗanda suka yi imani cewa babu Allah? Ai, da an bar su sun bayyana illolin da ke tattare da maita idan akwai. Mun sha jin cewa ana maita. To idan kuma haka gaskiya ne, me yasa ake gujewa maganar? Kuma ya kamata a rika fallasa batutuwa da dama, maita kuma na ɗaya daga cikinsu. To kuma me yasa jami'ar Najeriya Nsukka ta nemi gudanar da taro kan maita? Kenan tambayar da na yi wa Farfesa Ehudi Uchendu, wacce ta jagoranci shirya taron.
What I meant by that is,
tace abinda na nemi mu yi shine mu tattaro ƙwararrun malamai daga fannoni ilimi daban-daban don a tattauna kan ita wannan kalmar maita. Abinda da muka shirya shine mu gano ma'anarsa. Makasudin bai wuci ilmantarwa akan wani batun da ba ma son mu tattauna ba. 'Yan Najeriya da dama suna zama cikin tsoron maita, amma ba sa son tattauna maita su san ko mecece ita. Yanzu yadda 'yan kabilar Igbo suke kallon maita ba lallai bane ya kasance daidai da yadda Hausa da Yarbawa suke kallanta. To shi yasa muka nemi a taru a warware batun maita a ilmance. Daga bisani dai, jami'ar Najeriya Nsukka ta bijire ta gudanar da taron bisa yadda ta tanadar, amma saboda cece-kucen da batun ya janyo, sun sauya taken maganar taron daga maita, ma'ana nasabobi da yi, zuwa fannonin halayen ɗan adam. Mr. Anebunwa, mu tsohon editan jaridar Leadership, ya halarci shi wannan taron. Ya ce taron ba wani abin a zo a gani ba ne, amma sun yi amfani da basira wajen tara jama'a. Na saurari waɗanda suka yi jawabi, kuma ba su faɗi wani sabon abu ba. Aka kuma kammala jiya Laraba 27 ga watan. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
To kai da Alfonso, an jima kaɗan za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan kiran Buhari ya zarce da wasu 'yan Najeriya suka fara yi tun daga yanzu. Kafin nan a ɗan ji wannan.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To bari mu fara daga Kaduna garin gwamnati wake kan layi a Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Assalamu alaikum.
Ina muku fatan alheri, barkanku da rana, mu kuma nan da dare.
Ah lalle kan mutala, kai ma barka da warhaka.
Alhajin baɗi ne.
Ah to yo na gane.
Alhajin baɗi shayu da aka ba mu daga Giwa ba, karaman hukuman Giwa Kaduna.
Eh mai murya kamar ta mutala.
Eh yadda ya aiki.
Lafiya kalau wallahi.
To wato gaskiya na ji wannan mawdu da ka kawo to. Mu da dama muna neman dai misali din shugaba ne wanda ya kasance zai mana gaskiya. Mu dai muke roƙon Allah ba mu wallahi ba mu shi. To amma misali General Buhari tunda dai har ya riga ya ce ba zai zace ba, to mu dai muna goyen bayi saboda menene ya je huta. Saboda na farko dai kwarniyan jama'a da ƙasan ma ya isa, tunda kaga shekaru ya ɗanja gare shi, to ya kamata a ƙyale shi ya tsaya ya kasance masu ba da shawara. In ma zai tsaya mana da wani mutum ne wanda ya san mai gaskiya ne, to mu muna sa haka. Amma dai mu dai ya je ya huta, a ƙyale shi haka nan, tunda kwarniya ya isa shi na abin nan, a ƙyale shi haka nan.
To mun gode,
a sa albarka abin da ya yi, da fatan za a tashi lafiya.
To mun gode Alhajin Baɗi daga Kaduna. Bari mu matsa can jihar Katsina. Wake kan layi a Katsina dukku.
Assalamu alaikum, sunana Bala ne, Fazangon Daura, Katsina State.
To Malam Bala, muna jinka.
Ai ka so so mun inda ke mun kaikai. Ubangiji Allah ya sa Buhari ya zama yayi shekara 8 ma nan gaba. Allah Ubangiji ya kawo lokacin da za a gyara kundin tsarin mulkin Najeriya, ya zarce ya kare zarcewa.
Baka san ya huta kamar yadda suke cewa kamata ya huta.
Eh ina so ya huta, amma ya gyara mana kasa lafiya lau kamar yadda yake gyara ta yanzu. Alhamdulillah, mu muna jin dadin haka wallahi.
To mun gode na Katsina. Daga Katsina kuma bari mu je mu Taraba. Wake kan layi a Taraba.
Ali mai gurmi ne daga Taraba zin local government.
To kada mana wannan maudu'in.
To alhamdulillah. In kada shi.
Eh.
To ina kan kada shi ai.
To menene ra'ayinka game da cewa da aka yi Buhari zarce?
Alhamdulillah. In za mu samu hakan dai ai ba wani abu bane, mu haka muke so ai, don adalci ne yan Najeriya suke so. Don haka kaga aka samu adalci ai alhamdulillah. Ko da zai ce zai sauka ma, in ya dauka mana wani wanda ya dora mana mai kyau, wanda ya kasance mai adalci, ai shikenan.
Wato ko ya zarce ko ya dora, duk kai kana wannan ra'ayin.
In Allah ya so ya yarda, domin shawaransa ne zai bi.
To mai gurmi mun gode ka kada da kyau. Bari mu je mu Kanan Dabo. Wake kan layi a Kano.
Muhammadu Katibu ne daga karamar hukumar Durguwa.
To Malam Muhammadu, muna jin ka.
Eh ra'ayi na dai shine kamar wannan ne maganar na baya yi. Shugaba Muhammadu Buhari mai muna mai fatan alheri dai. Amma in ya gama wannan shekarun nayi 8 ga koma ya huta. Ya bar yan bayan su ma su gwada nasu kokarin da za su yi.
Ba ka san ya ci gaba da aikin da yake ma.
A gaskiya eh aiki yayi dai, mun gode Allah. Amma gaskiya lokaci ya kamata ne ya je ya huta, a bar mayan bayan su ma ga nasu kokarin.
To mun gode na Kano. Daga Kanan Dabo bari mu je mu Kwantagora. Wake kan layi a Kwantagora.
Kalama su yi kana magana da injiniya mai gero makeri lulu Kwantagora jihar Niger.
To injiniya, muna jin ka.
Wato ni ina goyon baya, in ya gama shekara ga 8 ya tsaya ya huta, sai a kawo wani nan za a gane shi. In ya rawa gani za a gani, in kuma a rawa shi take ba za a gani. Amma a cewa ya zarce, ni a ni ba ni goyon baya zarce ya tsaya ya huta, dama shi ma bai wannan alƙawari ba.
To mun gode sosai na Kwantagora. Wake kan layi kuma yanzu
daga ina daga Kwantagora ko
yauwa? Eh har ila yau. Eh
Shawara ta shi ne su 'yan Najeriya suna macewa Buhari ya sauka.
Me yasa ka ce haka?
Sabida shi muke so, shi muka zaba, kuma shi ne ake ganin na kirki ko?
Ba ka ganin komai da lokacin shi, watakila ya yi hakan nan ya je ya huta.
To ai lokacinsa ne, tun da yana lokacinsa, kuma mun ce mutumin kware ne, kuma mun zaɓe shi, ai sai ya yi haƙuri kawai a bashi har lokacinsa ya tsare.
To idan ya ce so yake je ya huta, ya kake ganin wannan?
To wannan ra'ayinsa ne, amma mu 'yan Najeriya ai ba mu buƙatar haka.
To mun gode sosai da ra'ayinka kai ma dan Kwatagora. Bari mu koma Kaduna garin gwamna, ke kan layi a Kaduna.
Ka almashi Garba, barka da yammaci.
Barka da ya yau.
Alhamdulillah, sunana Alhaji Musa Garu, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa, ka ga wannan batu ne.
Ai ka almashi ni maganar nan ta ban dariya. Din a Najeriya ka kabran ka ta kab din mutumin da ka ji ya ce wai Buhari ya kara komawa 2023. Ba muke wannan mutum makin demokuraɗiyya ne na farko kenan, makin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ne, makiya 'yan Najeriya ne. Saboda idan ka lura da kyau, kaga Obasanjo ya kokarin ya murɗe domin ya jawaye wannan treaty din, abin ya kiwa Jonathan ya so ya wannan abin ya kiwa. Yanzu dai Buhari shi da mutane suka zabe shi, ka bashi shi mutumin da yake ganin cewa duk duniya ba wanda ya fi shi kakatsan da irin mulki da wajibi da rishin ba hada-hada da sauransu. Ai Buhari ma ba zai taɓa yadda ya karye wannan demokuraɗiyya ɗin ba. Don haka ni ina ganin duk mutumin da zai wai kirari wai har yana magana cewa za su ce wai su kai Buhari kotu ko ƙara da sauransu a kan siyasarce, wallahi makiya 'yan Najeriya ne. Mu da shawar da muke so mu ba shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya riƙe girman shi, riƙe darajar shi, idan ya gama shekara ta kuɗin shi ya sauka ya ba wani guri, idan ya yi abin kirki al'ummar Najeriya su gani, idan bai yi abin kirki ba al'ummar Najeriya su gani. Na wara aiki na a matsayina Alhaji Musa Garu, na gode.
To Alhaji Musa, mun gode sosai. Har yanzu mun makale a Kaduna, wake kalla a Kaduna ila yau.
An gaida ciyaman Musa Garu. To Almashi Garba, barka da lasariya.
Barka mutala, barka da.
Sunana Mursala, ina danku da garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
Sannu.
To kaji ciyaman ma ya ɗau zafi saboda mun san irin.
Mutala, kamar layinka ya katse. To. To mun samu matsala, mutala ka koro bayani kuma layinka ya katse. Bari mu je mu Yobe, wake kan layi a Yobe.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Abubuwan Zamfara da Maturu.
Muna jinka, Alamu ba.
Yau, to da gaskiya ni a nawa ra'ayi. Abu Buhari ya kamata ya yi mutuncin kansa da darajar da Allah ya ba shi. Don ban ganin cewa a lokacin da ba su
ne yanzu me yake tauna akan shi.
To da alamar kai ma layinka da matsala, ba a jinka sosai. Bari mu kwatanta
katsinan
ila wake kalla a katsina.
Lawai ne daga Dan Musa.
Yawa, to ma lawan kadan daga murya, muna dan fama da matsalar layi. Kadan daga murya, muna jin ka malam lawan.
To abin da ma nake magana akan shi, na buɗe rediyon ne yanzu, aje ana magana da
shi. To gaskiya ka nisanci rediyon kan, ba ka ba layin ka zai katse, ka dai kai ka nisanci rediyon ka.
Okay, hello, yanzu kana ji na?
Yawwa, muna jin ka.
Yawwa, ya aiki.
Lafiya lau.
To majalla, mu dai abin da muke fata dai ga al'umma dai kasar nan dai tun da ya sasa mu kanta haka, to abin da yake gabanta kawai yanzu a jama'a ci gaba da addu'a kawai, Ubangiji Allah ya ba mu fita kawai, shine abin da yake gaban mu.
To mun gode da ra'ayinka. Mun gode kai ma ka tashi lafiya. Bari mu koma Kaduna. Wake kan layi a Kaduna?
Assalamu alaikum. Sabu mai manja da kan wado kan dare.
Muna jin ka.
A gaskiya mu ma ba ma goyon bayan ya ƙara zancewa. Buhari ya yi ƙoƙari, ya ƙoƙari. Kuma shi ne bin ka'ida ne. Tunda ko yake yana bin ka'ida, to ya kamata duk masu san shi tsakani da Allah su bar shi ya je ya huta. A samu wani kuma ya jada ba ya gani. Yawa, idan ma mai ba da shawara.
To da yake abin demokaraɗiyya ne, idan 'yan Najeriya suka yanke shawarar cewa akwai buƙatar ya ci gaba ya kenan.
A 'yan Najeriya ba su yanke shawara ba, gaskiyar magana. A ra'ayin mutane ba sa wannan goyon bayan shekarun izin jafa. Yawa, yanzu kaga shekara uku nan gaban ayi lissafi shekarun shi ai da yawa. Haba, ai yana buƙatar hutu.
To, mun gode da ra'ayinka, mun gode da ra'ayin kowannenku, da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu. Mun gode. Ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafar Najeriya NFL ta nada Salisu Yusuf a zaman koci mai kula da kungiyar Enugu Rangers, wadda ke fama da koma baya gasar Premier ta kasar. Yusuf, mai shekaru 57, zai hada aikin ne da aikin sa na kasancewa mataimakin mai horar da yan wasan babbar kungiyar kasar ta Super Eagles. Kungiyar Rangers tana wakiltar Najeriya a gasar kungiyoyin nahiyar Afrika. Kocin zai maye gurbin Benedict Ogu, wanda aka kora. An kuma dora masa nauyin dawo da martaba da kuzarin kungiyar, wace ta sami nasara sau ɗaya tak a cikin wasanni biyar da ta buga a baya. Wannan kuma zai baiwa Salisu Yusuf dawo da kimarsa bayan kammala hukuncin dakatarwa da aka yi masa na tsawon shekara ɗaya sakamakon samun sa da laifin karɓar kuɗi a matsayin jami'in 'yan wasa. A ɗaya ɓangaren kuma, an ayyana mai horar da 'yan wasan kungiyar Super Eagles ta Najeriya Gano Turo a zaman koci na 19 daga cikin mafifitan koci 20 a duniya sakamakon nasarorin da ya samu tun soma aikin horarwa a kasar. Kocin kasar Portugal Fernando Santos shine koci na ɗaya a duniya, bayan da ya jagoranci kasar ta lashe gasar cin kofin nahiyar Turai a watan Yunin wannan shekara ta 2019. Kwararru washanin kwallon kafa da 'yan jarida daga kasashe 90 ne suka gudanar da zaben. Daga nahiyar Afrika, an zaɓi kocin Algeria Jamil Belmadi a zaman na 5 a duniya, yayin da takwaransa na Senegal Aliou Cisse ya zo a na 18. Belmadi ya taimaka wa Algeria ta lashe gasar cin kofin nahiyar Afrika ta bana, bayan da suka doke kasar Senegal a wasan ƙarshe ta gasar a kasar Masar. A kasar Ingila, ra'ayoyin masoyan kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ya rarrabu sakamakon matakin da kocin kungiyar Ole Gunnar Solskjaer ya dauka na baiwa Jesse Lingard mukamin kaftin a matsayin jagoran 'yan wasa a karawar da kungiyar za ta yi da Astana a gasar kofin Europa. Lingard, dan kasar Ingila, na daga cikin manyan 'yan wasan United hudu da za su haɗe da matasan 'yan wasan kungiyar a wasan. Wannan matakin da ya haifar da ra'ayoyi mabambanta, inda wasu masoya kungiyar ke ganin Lingard bai dace da matsayin ba sakamakon koma baya a gudunmuwar da yake bayarwa, yayin da wasu ke ganin hakan yayi daidai. To, sai dai kocin ya ce yayi hakan ne domin karfafawa dan wasan gwiwa ta yadda zai kara kuzari a wannan kakar wasannin. Murtala Faruk Sanyinna a Washington DC.
To, a gaida Murtala, ga shirinmu na ƙarshe, wato labaran duniya an manfa a taƙaice.
Koriya ta Arewa ta sake kaddamar da wani gwajin harba makamai masu linzami 'yan makonni gabanin wa'adin ƙarshen shekara da aka bata na tattaunawa akan batun shirin nukiliyar ta. Rundunar sojan Koriya ta Kudu ta ce Koriya ta Arewa ce ta harba makamai guda biyu daga lardin Hong Kong. Juma'ar da ke biyo bayan ranar cika-ciki da godiya a Amurka da ake kira Thanksgiving da Turanci, al'ada ce kuma ita ce ranar da aka fi sayayyen kayayyaki a shekara. Ranar da ake kira Black Friday na zaman lokacin fara sayen abubuwan Kirsimeti da sabuwar shekara, wato wani lokaci da 'yan kasuwa a Amurka ke samun gagarumar riba a shekara. Shaguna da yawa na bada rangwame a farashin kayayyakinsu.
To, masu sauraron mu, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai kuma gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma ita Aisha Tisle wacce ta karanto mana labaran duniya, da Daniel Brown da ya haɗa mana sautin, da kuma injiniyanmu na wannan lokacin Voltage Zanga-Zanga, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai kuma goben.